This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alher Abdu ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfa Ahmed da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya kuma ana shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mayakan kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice ta dau, wato kungiyar ta dau alhakin kai wasu har-haren da aka yi a wasu kasashen Larabawa a jiya Juma'a, waɗanda aka auna kan masallatan 'yan Shi'a a daidai lokacin da mataimakin shugaban ƙasar Iraki ke nuna shakku game da tasirin har-haren jiragen yakin da ake kaiwa kan 'yan ISIS din bisa jagorancin Amurka. Wata kungiya da ake kira da wato da take kiran kanta Sabon Reshe ta ce ita ta shirya harin da aka kai a yankin Qatif da ke gabashin ƙasar Saudiya, wanda ya halaka mutane 21 ya kuma raunata sama da 80. Hari na biyu kuma wanda aka kai daura da wani masallacin da ke sana babban birnin Yemen ya raunata mutane 13, wanda hakan wani ƙari ne kan wuraren da aka san kungiyar ta ISIS da kai hare-hare, wato Siriya da Iraki. Da yake jawabi a wurin wani taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki a Jordan a jiya Juma'a, mataimakin shugaban ƙasar Iraki Ayad Alawi ya ce ya buƙaci shugabannin Iraki su kullo da wata dabara ganin yadda hare-haren da ake kaiwa ta jiragen sama da suka kasa wato wajen dakile wanzuwar mayakan na ISIS. Shugaba Barack Obama ya sake jaddada kudirin Amurka na kare ƙasar Isra'ila, sannan ya jaddada cewa dole ne a hana Iran mallakar makaman nukiliya a bisa kowane irin dalili. Da ya ziyarci ɗaya daga cikin manyan masujadan Yahudawa da ke birnin Washington a jiya Juma'a, Mr. Obama ya ce yarjejeniyar sharar fagen da aka cimma a watan jiya tsakanin Iran da Amurka da sauran manyan ƙasashen duniya tuni ta jinkirta wani ɓangare na shirin nuclear Iran. Ya ce yanzu cikakkiyar mafita muke nema. Ya ƙara da cewa ba zan amince da yarjejeniya marar kyau ba, sunana zai kasance a wannan yarjejeniyar, saboda haka babu wanda ke fuskantar kasada iri na a ƙoƙarin ganin wannan yarjejeniyar ta yi fa’ida. Masu tattaunawa daga ƙasar Iran da kuma wata tawagar da ta haɗa da Burtaniya da China da Faransa da Rasha da Amurka da Jamus sun yi ta ƙoƙarin ganin ba a zarce wa’adin ran 30 ga watan Yuni ba na cimma yarjejeniyar ƙarshe bisa ga yarjejeniyar ta sharar fage wadda ta tanaji jinkirta shirin nukiliyar Iran a madadin sassauta takunkumin da aka kakaba mata. Dama shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi ta sukar yanayin yarjejeniyar da aka cimma da Iran, yana mai bayyana ta da cewa rarrauna ce. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an Amurka da na Cuba waɗanda ke ganawa a birnin Washington sun kasa cimma cikakkiyar yarjejeniya game da batun sake buɗe ofisoshin jakadanci da kuma sake ƙulla dangantakar diplomasiyya bayan shekaru 50 da wargajewar dangantakar tasu. Roberta Jacobson ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ita har yanzu tana da ƙwarin gwiwar cewa za a cimma maslaha. To, amma akwai wasu abubuwan da ya kamata dukkanin ɓangarorin biyu su warware, da Jacobson da tawakkarar aikinta ta Cuba Josefina Vidal dukkaninsu sun ce wannan zagaye na tattaunawar ya fi mai da hankali ne kan batun tafi da ofisoshin jakadancin. Bidal ta kuma ce a yayin da babu wata shela game da cimma cikakkiyar yarjejeniya sun yi ta samun ci gaba a tattaunawar. Tattaunawar da aka yi a wannan satin ita ce muhawara a mataki na sama da aka yi a karo na farko tsakanin ƙasashen biyu tun bayan da shugaba Obama da shugaban Cuba Raul Castro suka gana a taron ƙasashen nahiyar Amurka da aka yi a cikin watan Afrilu. ‘Yan kwanaki bayan taron, Obama ya ce zai fidda ƙasar ta Cuba mai bin tsarin kwaminisanci daga jerin sunayen ƙasashe masu ɗaukar nauyin ta’addanci. Majalisar Tarayyar Amurka na da wa’adin nan da ran 29 ga watan Mayu ta yi nazarin shawar da Obama ya yanke ta wanke Cubar. Jami'ai a Mexico sun ce an hallaka mutane aƙalla 42 a wata musayar wuta tsakanin wasu da ake kyautata zatun miyagu ne da jami'an tsaro a yammacin Mexico, wanda wannan shi ne na baya-bayan a tashe-tashen hankulan da ke faruwa a wannan wurin da ya yi ƙaurin suna game da tashe-tashen hankula da gungun masu safarar ƙwayoyi. Jami'an suka ce kusan dai duk wanda aka kashe a wannan musayar wutar da aka yi a jiya Juma'a a jihar Michoacan da ke daura da can iyakar ƙasar Jalisco ɗan ƙungiyar Bangani, amma a wato aƙalla ɗan sanda guda ya mutu a wannan arangamar. Gwamnan Michoacan Salvador Jara ya ce an fara rigimar ce bayan da jami'an tsaro suka tseda wata motar da suke da shakku a kanta, wanda hakan ya sa mutanen da ke ciki suka buɗe wuta. Jara ya ce ba mamaki ‘yan bangar ƙwayar nan ne ta New Generation da ke Jalisco, to amma dai har yanzu ba ana kan bincike a wannan al'amarin. Wannan ƙungiyar ta hallaka ‘yan sanda aƙalla 15 a watannin da suka gabata.
To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Muke tabbatar da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar ƙyanda, rahoto na biyu a game da cutar hawan jini, yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da sabunta asibitin Misau da gwamnatin jihar Bauchi ta yi. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Kwantagole da ke jihar Niger a ranar 21 ga watan Janairun shekarar da muke ciki. Don haka sai a biyo Musau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Sakamakon bullar cutar ƙyanda a birnin Maradi ya sa likitoci shiga lungu da saƙo da ke cikin birnin na Maradi domin gudanar da rigakafin cutar ga ƙananan yara.
Sakamakon bullar annobar cutar da saƙo ado cikin da'ar birnin Maradi, likitoci sun fatsama ko'ina ta yi gudanar shaushawa ga ƙananan yara. Malam Musa Dalladi, malamin waye kai a likita sabon gari.
Yalle akwai annoba da ta bullo a nan cikin garin Maradi, cuta ta dussa. To wannan cuta kuma kamar da kuka gani tana kama yara, kuma ana ganin idanunsu suna hawaye, kuma hanci yana ruwa da masassara da ƴan ƙuraje suna hitowa wajen baki, kuma za ka gani wasu alamu. To a takaice dai ba mu shiga cikin zurfi ba, sine alamominta, amma mun samu allobar ta a cikin wannan gari na Maradi.
Tana da illa?
Eh, tana da illa sosai. Shi yasa ake kiran mutane su hiddo yaran su ai masa shaushawa. Kuma in son samu yaron da ya samu shaushawa shi tun ana kawo shi awo ba za a yanta ba. To amma yanzu tunda alluwa ce dukkan ya za a yi cikin gari, a yi ma da ɗaunda suka samu da ɗaunda ba su samu ba. Ana yi a cikin lakon ekwal primar, ana yi kuma cikin unguwa-unguwa.
Cikin illolinta kamar da wani da wani ya yi tsananta?
To cikin illolinta in kama yaro ba ai mai magani ba da gaugawa, tana iya kawo mai makamta, tana iya kawo kuma yaro ta taɓa kanshi ya samu kamar taɓin kai haka. Amma aka zo da gaugawa aka yi magani ba za ta yi haka nan ba. A takaice dai ana yin magani sosai har zuwa a samu wanda ta kawo ma wannan illa ba dai a halin yanzu. Ba mu sani ba ko shekarun baya kafin a fara shaushawa.
Biyo bayan ungoyi daban-daban a cikin da'ira, shaushawar ta kaya a cikin makarantun boko da na allo. Ga wata yarinya da ta karo ita a wata makaranta.
Aishatu.
Wace makaranta ke?
Ekwal.
An miki allura?
An mana allura.
Kin san maganinta?
A'a.
So suka yi suka miki allura?
Malamin likita.
Ga yadda aka san ita wannan cuta ta ado na da matukar illa. To na irin matakai ne ko likitoci kuka dauka? Malam Musa Dallaji da ƙara haske.
Lalle kamar da ka ce mun dauki matakai, mun yi ekip wanda suke bi unguwa-unguwa na likitoci ƙwararri wanda za su tsaya cikin karce tare da taimakon da dawa hannun shaude karce dora hiddo yara na unguwa-unguwa ana musu. Kuma a cikin makarantu musamman na ecole primaire akwai ekip wanda suke ciki suna shiga kalas-kalas suna yi ma yara wannan shaushawa.
Na kira ga ONDA.
Lalle ana kira ga ONDA idan suka ga wannan ekip din ta hito su hiddo yaransu, su hiddo da karni ai ma yaran shaushawa. Amma ba su da karni su hiddo ai ma yaran shaushawa saboda kasu kamu da wannan alloba.
Shu'aibu Mani, muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani, shin ko me sauraro ya san cewa cutar hawan jini cuta ce da a halin yanzu yara kanana ke fama da ita? A da dai wannan cuta an fi alakanta ta da mutanen da suka manyanta.
Cutar hawan jini cuta ce da ta yawaita cikin al'umma musamman ma bakaken fata, kuma cuta ce mai matukar kawo illa ga jama'a. Ita dai wannan cuta a shekarun baya an fi samun ta tsakanin manyan mutane da shekarunsu ya kai 40 zuwa sama. Sai gashi a wannan lokutan ciwon na hawan jini kananan yara ma na dawainiya da shi. Ko me ke haifar da ciwon ga yara masu kananan shekaru? A wannan karan mun yi hira da Dr. Aliyu Fati, ƙwararren likita a babban asibiti da ke birnin Dutse a Jigawa.
Hawan jini shi kuma ya kasu kashi biyu daman, akwai wanda ake cewa na primary, akwai kuma na secondary. To na primary ɗin shine wanda shi ba a san dalilin da yake kawo shi ba, amma dai an fi samun shi a manyan mutane daga shekara 40 zuwa sama aka fi samun shi. Sannan akwai na secondary. To shi na secondary shi kuma an fi samun shi a yara. Abin da ake nufi shine hawan jinin da akwai dalili shine ake nufi da secondary. Mafi abubuwan da yawa da suke kawo wannan hawan jini a yara din, na farko kuma wanda shi yafi kowanne yawa shine cutan koda. To idan yaro yana da cutan koda, ko yaro ko saurayi yawanci, to daga wannan cutar koda din ita take haddasa mishi shi kuma ya samu hawan jini. Sannan akwai sauran cututtuka kamar ciwon zuciya a yara, akwai wanda dama ake haifan su da shi, akwai matsala wajen haihuwa din, to wannan zai iya kawo. Akwai kuma wanda ƙwayoyin cututtuka suke kawowa, ana kiransa rheumatic heart disease. To wannan rheumatic heart disease shi ƙwayoyin cuta ne yake shiga yawanci kamar kurajen lagwada da yara suke yi. Wasu wanda ba su dace ba ƙwayoyin cutan sai su shiga cikin jini, sai su je su taba ita zuciya din. To wannan da ya ƙarshe sai ga ya kawo musu ciwon zuciya, har zuciyar ta zama ba ta aiki, ta sanar da haka kuma hawan jini shi ma sai ya zo ya shiga.
Ko akwai waɗansu hanyoyi ko kuma rigakafi da za a yi domin kare yara daga hawan jini?
To rigakafi dai kamar yadda muke ya danganta da menene ya kawo wannan ta hawan jini din. In kamar na cututtukan koda ne, to mun san akwai abubuwan da ake alakantawa da shi, musamman shan magani barkatai. Maganin da bai kamata a sha ba na gargajiya, ai ta dura wa yaro magani mai daci ko mai wani abin nan haka. In ma maganin asibiti ne, likita bai ce a sha ba, an je chemist kawai an siyo an sha. Irin wannan magungunan barkatai yana haddasawa. Sannan kuma kamar wancan cututtukan fata irin su lagwada ɗin nan, da yaro an ga alamun daya ya fita a jiki, lalle a garzaya asibiti a mishi magani tun kafin ya yadu ya yawa har ya shiga zuciya. Kuma irin su shan taba ga iyayen da suke shan taba, yaran suna wajen don shan taba ita ma tana kawo ciwon koda wanda shi kuma yakan kawo hawan jini din. To wannan duk ya kamata a kiyaye, tun a kiyaye wannan Allah ya yarda abun zai yi sauki.
Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi, a kokarinta na inganta harkokin lafiya a fadin jihar Bauchi, gwamnatin jihar ta gudanar da gyaran babban asibitin Misau tare da sama masa kayayyakin aiki domin inganta lafiya al'umma.
A wannan mako ne aka kaddamar da asibitin garin Misau bayan kwaskwariman da ya samu da yake bayyana irin ci gaban da aka samu. Dr. Muhammad Sambalima:
kamar yadda muka sani, tun lokacin da aka kafa wannan asibiti kusan shekara 40 da suka wuce, ba a taba samun wata gwamnati da ta zo ta duba ya yanayin kayayyakin aikin asibitin ne yake ba, ya yanayin ma'aikata suke ba. Dan haka a wurare da yawa da ake bukatar gyara, sai da Allah ya kawo mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya zo ya kawo mana wannan gagarumin aiki wanda yau dukkanmu mun taru domin a bude wannan asibitin namu. To mai girma gwamna, wannan asibiti ya kawo mana ƙarin gadaje guda 240 domin marasa lafiya su zo su kwanta su samu lafiya. Akan wannan akwai gagarumin ɗakin bincike na laboratory da aka ƙara, wanda duk da cewa wancan tsohon site yana da kayan aiki, amma duk da haka mai girma gwamna ya ce a sake buɗe babba wanda zai ƙara domin yawan aikace-aikace da ake a wannan asibitin. Akwai fanni daban-daban wanda aka kawo na kula da yara ƙanana da mata masu ciki da wurin gwaji na x-ray da dukkan matakai na bincike domin kiwon lafiya ga al'umman wannan ƙaramar hukuma da makwabta. To muna matukan murna, muna godiya ga mai girma gwamna da irin wannan hoɓɓasa da taimako na al'umma da kuma tausayi da Allah ya bashi domin ya rinka duba al'amura na al'umma a kowane lokaci. Mun san ayyuka daban-daban ba na nan Misau ba, na harkar kiwon lafiya da na tallafa al'umma, ba abin da zamu ce sai dai Allah ya saka masa da alheri.
Dr. Muhammad Sambaliman kenan da yake bude asibitin Malam Isa Yuguda ya bayyana irin girman asibitin da take da shi.
Mun gode ma Allah, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama mu a gwamnatance, ba wai baka gwamnatin bane kawai, amma Allah ya baka dama ka cika alƙawarin da kai wa mutane, shi ma wani abu ne. Mun yi alƙawari lokacin da muka zo wannan asibiti, ba asibiti bane, kusan ba ma mai zuwa nan gurin, amma Allah da ikonsa yau ga wannan asibiti an gina shi, kuma wanda ya gina shi shi ma mai rigon amana ne. Katagun Ara Control So Chairman ya zuku shi ne Alikwara, ba abin da za mu gaya mishi banda Allah ya saka mishi da alheri. In kana aikin gwamnati, ba irin mutane ba za ka iya gani ba, mutane ka basu amana, yanzu ne cin amana. Irin Alikwara, wallahi 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 da kyar za ka same su a wannan ƙasa. Don wannan aiki ba don riba yake yi ba ne, yana yi ne don taimakon al'ummansa. Inda riba ne, wannan ginin ba ku gan shi a tsaye nan ba, don ce Allah ya saka mashi da alheri. Kuma ina godewa al'umma Misau gaba ɗaya su ma da suka yi jimira wannan wahala na tafiye-tafi gurare masu nisa neman lafiya. Haƙuri yau ya wadatar, kuma a gwamnatance mun yi iya gwagwarin ƙoƙarinmu an yi wannan asibiti. Kuma yau ita ce na biyu mafi girman asibiti a state ɗin Bauchi gaba ɗaya, da asibitin Bauchi wanda yake da gadaje 450 sai wannan yake da 350. Wancan 450, wannan 350. Babu wani asibiti a Bauchi wanda ya fi shi girman gadaje, sai dai kuma teaching hospital. Wannan sai mu gode ma Allah. Kuma alhamdulillahi an gina gidajen ma'aikatan asibiti kusan 35, su ma za mu je mu zagaye su. Bude tep din nan, yanka tep din nan, shi ma yanka tep din bude wannan gidaje ne. To Allah mun gode maka. Kuma Musau, kuma mun zo za mu fita gwamnati, mun muku alƙawari, kuma alhamdulillah mun cika alƙawara na asibitoci, na ruwa da sauransu. To za mu ce mun gode ma Allah da ya bamu dama muka cika maka wannan alƙawari. Kuma za a ci gaba da mana addu'a, za mu bar gwamnati kwanakin nan kuma ku ci gaba da mana addu'a na har abada. Allah kuma ya sada mu.
Malam Isa Yuguda, gwamnan jihar Bauchi kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo, za mu kai ga ci gaban tattaunawa mu ta musamman da gidan rediyon Muryar Amurka ya shirya karamar hukumar Kwantagora da ke jihar Niger, inda a yau za mu kawo muku irin tambayoyin da mahalarta taron suka yi wa Dr. Ibrahim Na Allah, babban jami'in lafiya a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Niger, wanda ya jawabi a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa.
Sunana Amina Dahiru. Tambaya na shine me ke kawo mace in tana da ciki take samun kaikayin gaba da tashin kwallahi? Fadi Amina Dahiru.
To, bayani mine akwai wanda yake yana tsaro, amma mafi saukin fahimta shine kamar yadda na fara bayani, shi gaba na ya mace makwabcin kazamtaccen wuri ne. Daya kenan. Na biyu, kaya da muke sawa domin suturta kanmu kamar su dancewa mai datti ne. Kuma shi ciki abu ne wanda yake saukar da garkuwan ya mace, wato abinda garkuwan ya mace shine abinda zai iya kare ka daga cututtuka, duk za su yi sauki saboda a cikin jikinta akwai bako. So domin bakon ya tsaya, garkuwan jikinta zai sauka ƙasa. Akwai nau'in abu biyu da za su iya sa kaikayi, wanda akwai protozoa, ko ban san sunan shi da Hausa ba, ko kuma fungus, shi ma nau'in ƙwayoyin halitta ne na cuta, waɗanda dama suna jiran garkuwan jikin ya dan sauka ne gurin da za su zo su makale su fara cusa cutansu. Su abincin su suke nema, amma ba haya ko nau'in haihuwan da suke suna karuwa, shi za su tafitar da sinadari da zai sa kina jin kaikayi a cikin jikinki, a jikinki. To sautari kuma in ka lura, a ciki wani lokaci yana tattare da sa sugan ya mace hau a cikin jininta. Abincin da kace nau'in abincinmu na abinan da muka saba da shi, su dawa, su abinan, in suka je cikin jiki sukan koma sukan rike da kamar suga suke zama. Don kin dan zaki ji ya koma yana da zaki, so muna kiran shi suga. Yakan dan hau, shi ma yana da dangantaka da jawo tunda cikin jiki yake da ruwan jikinki, yana dangantaka da jawo irin waɗannan nau'in ƙwayoyin halittan ko na cutan su zo su samu wurin uya da wurin cin abinci saboda wannan sugan. So shi kuma yana iya sa kaikayi. Cikin ji dan takaitaccen dai bayani zan sanki abin da ke jawo kaikayin kenan. Yes.
Da fatan dai an gamsu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Hadiza Aminu. Wai me ke sawa mace tana da ciki kuma tana al'ada?
To akwai abu biyu. Sautari zaki ga idan jini har akwai ciki kuma jini na zuba. Na farko akwai abin da muke kira threshing our water. Shi kanshi juna biyun bai son ko kuma yana kokarin fita, yana kokarin fita. Idan wata hudu zuwa kasa, wato ɗaya daga ɗaya zuwa wata hudu shigan cikin ne jini take ganin shi. Wata kuma yana iya kasancewa shi kanshi magoya bata gama mannewa da kyau ba, domin a jikin ɗa namiji, wato shi ɗa namiji, abin nan na ƙwayoyin halittar shi suna zuwa da wasu ruwa, ruwan suna kawo macewar mahaifa. So in bai gama mannewa da kyau ba, kuma har ta sadu, in har ba wai dole bane, ba wai ya zama dole bane, yana iya faruwa hakan din ne, yana iya sa dan abin da mahaifan da bai gama mannewa ba ya dan rabu kadan. To duk inda ya dan rabu, jini na iya zuwa, ba wai al'ada bane a wannan lokacin, ba al'ada bane, jini ne dai na kokarin cikin yana son ya fita. In yayi nisa, idan cikin ya wuce wata hudu, kaga ya fara kwari lokacin nan, still magoyi ce yake da abin nan, wata magoyar ka kasance kusa da bakin mahaifan, tsokan jikin shi bai kai na can sama ba, yana da saurin jayewa, wato ya matse ya jaye. In ya jaye inda magoyar ta dan manne, sai su rabu, da sun rabu yana iya kawo sanadin taga jini, wanda wannan za ta ga kawai ta waye gari ne tana ganin jini. Haka ma in cikin na son ballewa, wato yana son fita bisa wani sanadi na daban, ko da yana manne inda ya dace ya tsaya ne, yana iya rabuwan. Duka suna iya kawo taga jini, wannan ba za a ce mishi al'ada ba, ba jinin al'ada ba ne, jini ne na cikin na son fita. So kuma akan so mace ta kasance tana kusa da asibiti a lokacin wannan. Kaga wannan ta wuce, ba irin macen da za ta ce a'a dama an kirsti ga lokutan zuwa awo a lokacin juna biyu in je su hudu ba ne, ta zo kurkusa, domin akwai ma wanda kila dole za a ce ta kwanta ta daina ayyuka da dan mai dan jijjiga jiki sosai. ana iya kwantar da ita a wannan bisa wannan sanadin inda aka tabbatar da cikin ne.
Oh, shikenan ba akwai mai wata tambaya? To bari mu tambaya ta karshe tunda shi ma ya tambaya uku ya kamata a mai tambaya uku.
Alaikum billahi. Ina tambaya akan matsalan haihuwa da ake samu mu mata. Zainab Abdullahi. Tambaya na akan family da sauran mata ke akan matsalolin haihuwa da ake samu. Me ye matsalan shi da allura da ake yi? Akwai kuma matan da takan samu ciki ko ba al'ada? Inda zaran za ta tuntube jini ya fita a jikinta za a samu ciki. Me ke kawo wannan?
To lallai ta kawo ɗaya daga cikin rassa na abin da ya shafi ya mace da lafiyanta. Family planning wato shiri ko shirin tattalin iyali ko yanda za na tazaran iyali haka yake shi abubuwa da ake amfani da shi babu wanda yake 100% cewa ciki ba zai iya shiga ba kowane allura a cikin mata 100 ana iya samu mata 3 da alluran ba za ta yi amfani ba ciki na iya shiga na sha cikin 100 ana iya samun 5 wanda ciki zai iya shiga dan hata wanda muke abin nan da shi su dangin condom kororo ba kenan yana iya kasancewa baya ma da kyau killa ya tsuwa mijin ko mace don akwai na mata su nemi amfani da shi ya zan an samu kuskure ko fashe yana iya fashewa yana iya sablewa kuma ciki na iya shiga so kaga babu a wanda yake 100% 100% sai dai in tarina saduwa da ya mace shine 100% in baki kwanta da dan namijin ba to shine 100% kenan.
Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauki da wani sabon shirin. To masu sauraro a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Gai da malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Mayakan kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice sun dau alhakin kai wasu harharen da aka yi a wasu kasashen Larabawa a jiya Juma'a waɗanda aka auna kan masallatan ƴan Shi'a a daidai lokacin da mataimakin shugaban Iraki ke nuna shakku game da tasirin hare-haren jiragen yakin da ake kaiwa kan 'yan ISIS din bisa jagorancin Amurka. Shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada kudirin Amurka na kare kasar Isra'ila, sannan ya jaddada cewa dole ne a hana Iran mallakar makamin nukiliya a bisa kowane irin dalili. Jami'an Amurka da na Cuba waɗanda ke ganawa a birnin Washington sun kasa cimma cikakkiyar yarjejeniya game da batun sake buɗe ofisoshin jakadanci da kuma sake ƙulla dangantakar diplomasiya bayan shekaru 50 da wargajewar dangantakar tasu. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta faɗi jiya Juma'a cewa tana da ƙoƙarin shaida cewa ana ta gallazawa ɗan adam a Ukraine daga bangarori daban-daban da ba su shiri.
To madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin ne yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.